نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت قبل كراتو إن شاء الله تعالى أتكمل لتافنا ممي البركة لتافن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم إلى التكبير كأنك تراها نا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الله يجزيك إن شاء الله رحمة إذا ما شاف أبو أنسان ساتي دي غباتا من ساني أكرشان كاو مغنغني إمام مالك ابن أنس رحمه الله wanda dukkanin maganganun sa nuni suke akan kyale kowace magana ta sace ko ta wani sa wacce ta tsaro da maganar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dauki ta manzon Allah ya aiki da ita shi kuma tasa abatta wannan shine maganganun Imam Malik suka yi nuni zuwa gare su sai dai kamar mu shiga Imam Shafi abinda na manta shine ban kawo mana usulu madhhabihi ba kamar yadda na faɗa cewa Imam Shafi Imam Abu Hanifa mun faɗi usulu madhhabihi ma'ana hanyoyin da yake bi wajen istinbadin hukuncin shari'a mun faɗa abubuwa kamar guda shida ko to na Imam Malik su kuma sun kai wajen guda takwas ko tara na farko shine alkitab ma'ana alqur'ani Imam Malik yana fara ciro hukunci ne daga can sannan sai as-sunna hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga suka inganta a wajensa sannan na uku shine al-ijma' ma'ana haduwa ta malamai na addini sannan abu na hudu shine al-qiyas ma'ana qiyasi abu na biyar shine al-istihsan wanda yana cikin ɗaya daga cikin abubuwan da Imam Abu Hanifa shi ma ya asaltu da shi abu na shida istishabul hal abu na bakwai masalihul mursala abu na takwas amalu ahlil madina aikin mutanen madina kenan abu na tara qaulus sahabi abu na karshe shine saddu dhara'i waɗannan su ne abubuwan da Imam Malik ya mai da su suka zama aslul madhhabi waɗannan ina kawo mana su ne don ku san menene usulul madhhabi ko kullu wahidin min kowane ɗaya daga usulul madhhabi kullu wahidin min kowane ɗaya daga cikin su ba ina ce mana kowanne ɗaya daga cikin su dukkanin malami sun hada akan yadda da su ko rashin yadda da su ba amma abin da nake so dai a fahimta shine kowanne malami yana da abubuwan da ya rike a matsayin abubuwan da yake bi domin kalatu hukunce-hukunce na shari'a shine abin da nake kawo mana Allah subhanahu wataala ya samu dace yanzu kai za mu tsallaka mu tafi malami na uku daga cikin su shine Imam Shafi'i rahimahullah Imam Shafi'i kamar yadda muke kawo tarjuma ko wani ɗaya daga cikin su a takaice Imam Shafi'i sunansa na gaskiya shine Muhammad ibn Idris Abu Abdullah Ash-Shafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi ma'ana Imam Shafi'i alhamdulillah ya fito daga tsatsan Quraishawa ne tsatsan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Quraishi ne Imam Shafi'i Imam Shafi'i an haife shi a shekara ta 150 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 150 wacce kuma wannan shekara ta 150 din ta yi daidai da shekarar da Imam Abu Hanifa ya rasu a shekarar da Imam Abu Hanifa ya rasu a shekar aka haifi Imam Shafi'i rahimahullah an haife shi ne a garin Gazza Gazza wacce take a cikin Palestine yanzu a wannan gari aka haife shi mahaifinsa zama ya kawo shi nan asalinsa ba dannan bane asalinsa kamar yadda kuka ji ba Quraishi ne dan Makka to mahaifinsa ya rasu tun yana dan karamin yaro sosai to shi yasa sai mahaifinsa ta ga kada nasabarsa mai girma irin wannan ya kasance ta shafe ya dan ta taso bai santa ba so naka sai ta dauki dan ta bayan ya yi shekara biyu a duniya kacal sai ta dawo da shi garin Makka, ta dawo da shi wajen dangin mahaifinsa, ya ci gaba da zama tare da su. Imam Shafi'i rahimahullah ya fara neman ilimin sa ne a garin Makka a cikin dangin mahaifinsa, wanda abin mamaki Allah madaukakin sarki ya zuba baiwa kwarai da gaske akan Imam Shafi'i. Kai ka ce duk wani ilimi da yake kewaye da al'umma yana tattare da Imam Shafi'i. Imam Shafi'i ya haddace Al-Qur'ani tun yana dan shekara 7 kacal a duniya, tun daga suratul Fatiha zuwa suratul Nas, yana shekara 7 gaba daya haddace Al-Qur'ani, hadda mai kyau. Malamai suka ce babu inda zaka tabo bai karanta maka ba karatu mai kyau irin wanda ake bukata. Shekara 7 a duniya, ka kalli yaro dan shekara 7 yanzu ya yake, wani ma kuma karanta ba a sashi ba, ya dai dan fara iya magana, ya wani kan taso da zagi, wani kan taso da wasu abubuwa. Amma sai gashi Imam Shafi'i yana shekara 7 alhamdulillah ya haddace Al-Qur'ani. Lokacin da ya haddace Al-Qur'ani sai kuma ya shiga neman ilimin addini. Ya fara ne da karanta hadisi na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kuma ya fara karatu ne daga muwadda ta Imam Malik. Abin mamaki malamai suka ce Imam Shafi'i shekara 10 kacal ya haddace muwadda ta Imam Malik, ba wai ya karance ta ba, ya haddace ta duka. Muwadda ta Imam Malik shi yake faɗa da bakin sa, shekara 10 a duniya kacal, duk gaba ɗaya tana kansa. Bayan ya gama haddar muwadda ta Imam Malik, ya ci gaba da halittar majalisan malamai, yana ɗaukar karatuttuka, yana ɗaukar karatuttuka hadisi, fiqhu da sauran abubuwan da suka shafi ilmomi na addini. Imam Shafi'i daga nan sai ya ga akwai buƙatar harshensa na Larabci ya ƙara ƙwari, tare da cewa ba Larabe ne ba Ƙurayshi, amma sai ya hijira, ko kuma sai ya tashi daga cikin garin Makka sai ya shiga cikin ƙauyuka. Kun san a ƙauye ake koyar Hausa, kamar yadda manya suke faɗa, in dai kana so ka koyi Hausa gangariya to ka shiga ƙauyuka, saboda mu nan cikin birni yanzu an riga an gurɓata Hausar, abubuwa da yawa ma idan ka tambaye mutum da Hausa bai sani ba, saboda Turanci ya riga ya abin nan ɗin. Wani za a ga yana so ya magana da Hausa, sai ka gane wai me zan ce da Hausa, ba wai shi ne fa babansa da babansa da Hausawa ne, amma yana magana a gidan radio sai ka gane wai ya zan sa abu kaza da Hausa. To wani dai yana ɗaya daga cikin irin sakacin da muke da shi a cikin abin da ya shafi yaran muku al'adun. Imam Shafi'i ya shiga ƙauye, kuma da ya shiga ƙauyen ma sai ya tafi wajen ƙabilar da ake ce musu Hudhayl. Su ƙabilar Hudhayl Larabawa su ne musu take da su cewa su ne afsahul arab, afsahul arab, mafiya fasahar Larabawa wajen harshe. Ya ce na je na zauna a cikinsu na naƙalci yadda suke magana da kuma al'adunsu. Imam Shafi'i ya dawo ya zama gogaggen Balarabe, ya san adabi, ya san komai a cikin abin da ya shafi Larabci. Ya haddace baitoci na Larabci na adabin waƙa masu yawa na jahiliya da na yanzu, ya haddace. Sai ya dawo garin Makka. Bayan ya dawo garin Makka, ya ci gaba da neman ilimi, bai fi shekara 20 ba, babban mufti na ƙasar Makka a lokacin mai suna Muslim bin Khalid Az-Zanji ya gamsu da cewa wannan saurayi tabbas ya kai matsayin a bashi dama ya fara fatawa a cikin malamai. Shi wannan malami a matsayinsa na babban mufti na garin Makka shi ne ya bawa Imam Shafi'i ijaza akan ya halatta ya fara fatawa. A lokacin ya fara karantar da mutane ya fara fatawa, in aka ce mutum mufti, wato yanzu ko da ƙasar Saudiya idan ka je mutumin da ya sayar da suke tafiyar da abubuwansu, malamin da yake karantarwa kamar irin wannan karatun da muke yi daban, sannan mufti daban. Aka ce mufti shi ne kowace irin tambaya da ta shafi addini ko rayuwa za a iya rubutowa a bashi ya karanta. To galibi su ma wani lokaci idan tambaya ta shiga ta fita ba kai tsaye mutum ke bada amsa a kanta ba, sai sun haɗu tsakaninsu, wani ya kawo ra'ayinsa, wani ya kawo abin ɗinsa, wannan a bashi ɓangaren abin da ya shafi mazhabar Hanafi a ce ka je kai bincike a kai, wani a bashi Hanbaliya a ce ka je kai bincike a kai, wannan a bashi Malikiya, haka za su zo su tattara dalilansu da hujjar sannan su fitar da abu ɗaya, sannan sai ka ji an yi fatawa da shi. To Imam Shafi'i yana bai fi shekara 20 ba gaba ɗaya a duniya, wata ruwa aka ce shekararsa 18 kacal aka ba shi dama ya fara fatawa, shekara 18 'yan uwa. Allah maɗaukakin sarki Imam Shafi'i baiwa da yawa ƙwarai da gaske. Lokacin da duniya ta fara haskaka Imam Shafi'i aka fara saninsa, sunansa ya fara fitowa daga garuruwa, aka fara towa karatu wajensa. A lokacin ya zama mufti a garinsu, amma sai ga zama bai same shi ba, yanzu ma ya kamata a ce ya fara ya ɗaura ɗambar neman ilimi. Daga nan kuma sai hijira, sai tafi Madina wajen Imam Malik. A lokacin ba a garinsu mufti ne, mai ba da fatawa ne, amma a lokacin yake ganin ya kamata ya fara sabon neman ilimi 'yan uwa. Kun ga yadda ake lamarin neman karatu. wani koya koya mutun yaje a yanzu yadda muke abubuwa mu koya mutun yaje idan yi diploma a makarantar koyi digiri din sa ko yaje wani yaje dan yi karatu to sai ranka gani fa shi yanzu ya fi karfin yaje ko wajen kowanne malami ya karatu shi ma yanzu wata umma ce mai zaman kanta sai dai a zo ya bada karatu to wannan ko shakka babu yan uwa ya ci karo da tafarkin magabata dukkanin malami da kaga ya zama wani malami suka ce bai zama malami ba sai karatu a wajen wanda ya bishi yayi a wajen tsaransa wani lokaci ma ya karatu a wajen wanda yake na kasansa to sai ka samu mutun ya samu ilimi mai tarin yawa ba a dani neman ilimi babu lokacin da aka ce kai karatu ka gamsu da karatun ka dani neman ilimi wannan ba za ta yi kullun a cikin neman karatu kake duk inda ka ji wani abu wanda zaka ƙara da shi ka tashi gaje ka neme shi haka magabata suke Imam Shafi'i ya tafi garin Madina wajen Imam Malik a lokacin a garin Madina babu wani mai bada ilimi sama da Imam Malik gaba daya har an yi Imam Malik taki da cewa la yufta wa malikum fil madina ba a bada fatawa wani malami da ke kirji ya bada fatawa alhali ga Imam Malik can a cikin Madina shi kansa sai janawi saboda akwai na tafi garin Madina yace farkon hubata da Imam Malik na same shi ne a garin Madina a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa yace abinda na fara ji daga bakin sa shine qala haddathani nafi' an ibn umar حدثني كوكما قال صاحب هذا الخبر سي امام مالك يكي تبا خبرن النبي صلى الله عليه وسلم قرر تبتا ا غاري شي امام مالك يتي نافي يا بال لاباري شي كما نافي عبد الله بن عمر يا باشا لاباري شي كما عبد الله بن عمر يتي يا جما زن الله صلى الله عليه وسلم قرر تبتا ا غاري شي ناتيوا ما ابوتين wannan kabari ya bal labari kabarin wa kenan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe yace a lokacin sai ƙara jin kurjin Imam Malik ya ƙara shiga saboda kai je zo na ga Imam Malik ya fara karatu wato ku fahimta Imam Shafi'i ya zo da Imam Malik ba a matsayin sa na jahili ba ya zo a matsayin sa na me malami saboda kai zo na ga Imam Malik ya gabatar da kansa Imam Malik a lokacin da ya kalle shi malaman tarihi suka ce ya fado sa kalmomi na yabo a tattare da shi ce tabbas a tattare da kai akwai al'amari mai girma a lokacin yace yana so ya karanta muwadda baki da baki shi da shi bayan ya haddace ta a baya yace to shikenan ba matsala amma ka samu wanda zai karanta maka Imam Shafi'i yace ai ya iya karatu shi ma zai iya karantawa Imam Malik ya bashi dama ya fara karantawa lokacin da ya fara karatu Imam Malik ya gamsu da yanayin maryarsa da dadin karatunsa da kuma yadda yake karatu daidai wa daidai sai ya zo tsaya sai Imam Malik ya ce ci gaba yace shi sa dan lokaci kadan sai na kammala karatu in motsa a gaban Imam Malik gaba dayanta ba dadewa Imam Shafi'i ya lazumci Imam Malik tsawon rayuwar Imam Malik har ya rasu wajen shekara 10 sha wani abu bai bar garin Madina ba sai da Imam Malik ya rasu sanne ba garin Madina yana ta samun abin da yake tattare da Imam Malik ne ilimi bai Imam Malik ya rasu ne sanne sai ta bi garin Yaman nan ma je ya zauna ya dan yi shugabanci a wani gurin ya ci gaba da karantawa daga nan ya koma Baghdad a Iraki kenan to a garin Baghdad can ma kuma da yaje sai samu akwai almajirin Imam Abu Hanifa da yawa a garin saboda haka kuma sai ya canza kafa sai ya ci gaba da karantar abin nan a fiqh na mazhabin Imam Abu Hanifa shine malaman tarihi suka ce Imam Shafi'i ya tattara ilimin Hijaz gaba daya malaman Hijaz gaba daya ga Imam Malik malamin sa ne ga Imam Abu Hanifa daliban sa sun karantar da shi to a lokacin su ya malaman duniya su ne saboda kai karatu a Baghdad a wajen manyan malamai na mazhabar Hanafiya to ya dan game da wasu fituntunu a garin Baghdad shi yasa bai iya zama a can ba sai ƙara dawowa garin Makka ya dawo garin Makka a lokacin yazo ya ci gaba da karantawa har Allah madaukakin sarki ya bashi dama ya rubuta littafin sa mai suna Ar-Risala wannan littafin Imam Shafi'i mai suna Ar-Risala shine littafi na farko yan uwa da aka fara rubutawa akan abin da ya shafi ilimin usul fiqi kuma ta baiwa da Allah ya Imam Shafi'i shine mutum na farko da ya fara rubutu akan usulul fiqi dan mutumin da yake karanta usulul fiqi yake kokarin fito da wasu hukunce hukunce na shari'a yake istinbadu hukunce hukunce to wannan abin da yake sai an ba Imam Shafi'i lada akan aikin sa saboda shine mutum na farko da ya fara assala wannan asalin shine ya fara rubutu akan abin da ya shafi usulul fiqi ya rubuta littafin sa mai suna Ar-Risala daga nan ya ƙara komawa garin Baghdad daga Baghdad ya koma garin Misra wanda a garin Misra Allah subhanahu wataala ya masa rasuwa Imam Shafi'i ya rasu a shekara ta 204. Kaga an haife shi shekara ta 150. Ya rasu a shekara ta 204, shekara sanau a duniya. 54 amma ya tara wadannan abubuwa. Imam Shafi'i wannan ilimin da ya tara, kun ga mun yi bayani cewa ya tara ilimin mazhabar Hanafiya. Ga ta Maliki wanda shi baki da baki mai nakalci ilimin wajen Imam Malik. To sai kasance shi kuma ya fitar da wata mazhaba ta daban tsakanin Hanafiya da Malikiya. Yana ɗaya daga cikin malaman da aka yi wasafa su suna da ruko da hadisin Annabi tsira da aminci su karanta ta gare shi kwarai da gaske. Shi sa yake yin gyararraki a mazhabar malamin sa Imam Malik, duk abin da aka kawo wanda yake babu nassi a kansa, Imam Shafi yake yin kokari ya canza shi, kawo ya canza wannan abin da yake da nassi, wacce kuma sai ya aje shi. Daga baya sai labari ya fara zuwa Imam Shafi'i cewa akwai wasu daga cikin garuruwan musulmi fa wanda suna rike Imam Shafi'i kai kace Qur'ani ne da Allah ya saukar daga, suna rike mazhabar Imam Malik da maganganinsa kai kace Qur'ani ne da Allah ya saukar daga sama. Ana zuwa a ce musu manzon Allah tsira da aminci su karanta tabbata a gare shi, ya ce sai su ce a'a Imam Malik ba haka ya faɗa ba. To wannan abin yau Imam Shafi'i zafi. Imam Shafi'i sai fara rubuce-rubuce yana nakadin duk wani abu da ya san Imam Malik gaba da fatawa akan sa, babu nassi akan sa, sai ya nakadin sa, sai ya kawo nassi, sai ya kawo nassi, sai ya gyara. Haka ya rinka gyara ya fatawoyin Imam Malik da sauransu, har ya kasance wasu manya daga cikin mazhabar Imam Malik, daliban Imam Malik na kusa-kusa, suka rinka addu'a cewa Allah kashe Imam Shafi. Kun san dalili, saboda wasu suka ce idan Imam Shafi yana raye duk ilimin Malik sai ya ɓuya, shi ne sai gyara yake a mazhabar. Suka ta addu'a Allah ya kashe shi. Shi ne da yake, kun san na ce muku adibi ne, ya je kawai ya san Larabci, shi ne yake waka, yake cewa tamanna rijalun an amuta fa in amut fa tilka sabilul lastu fiha bi auhidi. Yace wasu mutane suna ta buri wai na mutu, wai ina ma na mutu, yace to idan na mutu ita mutuwar ai wata hanya ce, ba ni kadai zan bi ta ba, su da suke yin fatan ba su biyo bayana ba, ba su biyo bayana. Wanda a ƙarshe yake cewa la'alla alladhi yarju fana'i wa yad'i bihi qabla mauti ay yakuna huwa ar-radi. Mai yiwuwa ne wanda yake a fatan mutuwar tawa kafin ni na mutun shi ya riga ya rigige mu a cikin ƙasa, ya riga ni mutuwa kenan. Saboda haka Imam Shafi'i ya kawo canje-canje a cikin abin da ya shafi shari'a kwarai da gaske. Imam Shafi'i shi ma ya haɗe da jarrabawa, kamar yadda malamai suka haɗe da jarrabawa, irin wani duk malamin da ya tsaya akan gaskiya ya haɗe da jarrabawa a garin Baghdad a lokacin Harun al-Rashid, wanda an yi yunkurin kashe shi, Allah maɗaukakin sarki ya tsamar da shi, bai samu ba a samu kashe shi ba. Sannan ya haɗu da fitina ta khalqul Qur'an, lokacin da duk mutumin duk malamin da ya fito ba da fatawar cewa Al-Qur'ani ba halittarsa aka yi ba, Al-Qur'ani zancen Allah ne, to kashe shi ake a lokacin, ko kuma a ci masa mutunci. To an kama su da shi da su Imam Ahmad dan Hanbal da wasu daga cikin malamai, ana ta'azabtar da su, ana musu wulakanci iri-iri har da shi a ciki. Me ake so kawai su ce, shi ne su ce Al-Qur'ani ba zancen Allah ba ne halitta, wanda asalin aka ce zancen mutum daga ina yake, daga tattare da shi yake, a jikinsa yake, a tare da shi. Saboda haka zancen ka siffarka ce, shi sa Al-Qur'ani zancen Allah ne. Zancen Allah kuma menene? Siffarsa ce, ba halitta ba ne. Ina fata an fahimta wannan. Wani abu ne a cikin tauhidi, sai an zo kacin tauhidi za a ji shi insha Allah ta'ala. Amma abu ne da an jarrabu malamai da yawa a kansa, wasu an kashe su, wasu an ci musu mutunci, an kama su Imam Shafi'i an daure su, kullum sai an fitar da su an musu bulala, ce za ku canza fatawa, su ce a'a muna nan, aka dake su. Har ya kasance shi Imam Shafi'i da yake a lokacin ya dan girma, sai ya gama zai iya jure wannan dukan da ake masa ba, sai ya ce to shi zai tawili ba. Saboda haka aka fito da shi aka ce to menene ra'ayin ku yau, za a yi musu bulala da aka saba musu. Ya ce to ni ina da magana. Saboda haka aka tattara mutane da yawa, ce to me bayaninka? To shine sai ya daga 'yan yatsunsa guda biyar, sai ya ce Al-Qur'ani, At-Taura, Injila, Zabura, Sufi Ibrahima, ya ce ha'ula'i makhluqat. Ya ce waɗannan abubuwan guda biyar da ya lissafa, sai ya ce ha'ula'i, waɗannan guda biyar ɗin makhluqat, ababen halitta ne. Shi abin da yake nufi 'yan yatsun ne, ababen halitta ba waɗannan abubuwan da ya lissafa. Ina fata an fahimta. Aka ce to kai Imam Shafi'i ka ɓaci kanka je ka. Aka sake shi ya koma gefe. Sai Imam Ahmad fa wal jibali jibalu, suna nan a yadda suke, aka daka suka ce ina wannan sarki, sai da ya gaji da dukan da kansa, ya gaji ya bar duniya ma gaba daya, wani mai gurbinsa. Kamar yadda za mu zo mu ji gobe insha Allah ta'ala tarihi Imam Ahmad dan Hanbal. Allah madaukan sarki ya kara Imam Shafi'i rahma da yarda a gare shi. Imam Shafi'i yana da maganganu da yawa da ya fada shi ma game da bin sunna ta Annabi sirra da aminci su kara tabbata a gare shi. Malam cewa amma Imam Shafi'i rahimahullah fa nuqulu anhu fi dhalika akthar wa atyab. Amma Imam Shafi'i Allah ya masa rahama, abubuwan da aka ciro daga gare shi na maganganu sun fi yawa, sannan kuma sun fi tsarki, sun fi dadin ji. Wa atba'u aktharu amalan biha wa as'ad. Sannan mabiyansa sun fi yawan amfani da irin waɗannan maganganu da malaman su suke faɗa, sannan kuma sun fi dacewa da su. Da yawa daga cikin waɗannan malamai sun faɗa, amma wasu daga cikin mabiyansu sun dage akan maganganun su ba sa sauka. Amma galibi fatawoyin malaman Shafi'iyya in dai ta cikaro da hadisi sukan bar maganar malaman su, ko na maza ba su tsau maganar Annabi sirra da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Fa minha, daga cikin maganganun Imam Shafi'i yace, ma min ahadin illa wa tadhhabu alayhi sunnatu rasul sunnatu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ta'zibu anhu famahma qultu min qawlin aw asaltu min aslin fihi 'an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam khilafa ma qultu fal qawl ma qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam huwa qawli. Imam Shafi'i yace, babu wani daga cikin mutane illa wa tadhhabu alayhi sunnatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fa ci zaka iya samun wata sunna ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba ɗaya ta tafi gabarin sa, ma'ana gaba ɗaya bai santa ba. Wa ta'dhubu anhu, ko kuma tafa ko a gare shi, ya sani amma ko ya manta saboda wani dalili daga cikin dalilan rayuwa. Sai Imam Shafi'i yace, fa mahma qultu min qawli, to sai ku duba duk lokacin da na faɗi wani zance, aw asaltu min aslin, ko kuma na fito da wani asali a cikin mazhabata ko a cikin koyarwata, fihi ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafa ma qultu, a cikin wannan abin asalin nawa ko abin da na faɗa akwai sabanin abin da Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa. Imam Shafi'i yace, fal qawlu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace to zance, ma'ana kamar babu wani zance ma sai wannan abin da za a faɗa, zance tabbatacce shine abin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa, yace wa huwa qawli, ni ma shine zance na. Ina fata an fahimta. Wancan abin da ya faɗa fa wanda ya saba na Annabi, yace shi ma ba nashi bane, rashin sani ne, ya sani ko bai sani ba. Saboda haka kai da ka dogewa maganar Imam Shafi'i ya fita, ya barranta kansa daga gare ka. Hadisin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ingantacce shine maganar sa. Ta biyu yace, ajma'al muslimuna ala أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أهل. إمام الشافعي يجي دكنا ما لما مسلم تي سنها لا أكن دكنا وان وان السنة أن نفس إرادة من تي سارة تبت أجريش تبين أجريش يجي تبايا هلتا أجريش يبر وان السنة لقول أحد دم جنر وني كوانين وان وانكما. Imam Shafi'i kenan. Na uku yace, wa idha wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, idan kuka samu a cikin littafi na da ni na rubuta abin da ya saba wa sunnar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, faqulu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da ma qultu, to ku fadi, ku yi fatawa, ku karantar da abin da ya tabbata daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, zance na fa, ku rabu da shi kada ku dauka. Imam Shafi'i yake faɗi wannan da alƙalmin sa mai albarka. Yace wa fi riwayati, ya zo a cikin wata riwaya ta maganar Imam Shafi'i, yace fattabi'uha, ku bi zancen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ku bi sunnar sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, wala taltafitu ila qawli ahadin, kada ku juya baya domin kallon zancen kowane ne. Inda aka ci ga maganar manzon Allah, to ai ba ai waiwai, ba ai waiwai, kamar duhu ne da kuma haske. Ga haske Allah madaukakin sarki ya haska ka, kana kuma kokari ka juya ka kuma cikin duhu, kaga wannan ai akwai toshewar basira a ciki. Saboda haka maganar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shari'a ce mai haske wanda akwai yardar Allah madaukakin sarki a kanta. Amma maganar kowane ne, kowane ne, idan bata dace da ta Allah da manzansa ba, to maganar sa matukar ta ci karo, duhu ce. Idan ka bita kamar ka shiga cikin duhu ne, ka fito daga cikin haske. Allah ya kiyaye mu. Magana ta hudu, idza sahha alhadith fa huwa madhhabi. Imam Shafi'i yace, in dai hadisi ya inganta shi ne mazhabata, to kun ji mazhab Imam Shafi'i. Me yace mazhabarsa? hadisi ingantacce daga annabi tsira da aminci tsira tabbata gare shi abinda ko ake so ka buka duba shine shin hadisin ya inganta eh ya inganta to dauke ka aiki da shi abu na biyar yace antum a'lamu bil hadisi war rijali minni imam shafi yake ga wasu imam ahmad daliban sa kenan yace ku su imam ahmad ku ku fi sanin hadisin annabi tsira da aminci tsira tabbata gare shi war rijali minni da kuma sanin mazajen da suke rawaito hadisi daga gare ni kun fi ni sanin wannan ilimi naku ya fina wa yawa a wannan bangar fa idza kana al hadithu sahih idan hadisi ya kasance ingantacce ne fa idza kana al hadithu sahih idan hadisi ya kasance ingantacce ne fa'limuni bihi ay shay'in yakun to ku sanar da ni hadisin ya yake kufiyan aw basriyan aw shamiyan shin hadisin daga kufa yazo ko daga basra yazo ta iraki ko kuma daga sham yazo hatta azhaba ilayhi idza kana sahihan har ne kokari in tafi zuwa ga wannan hadisin na aiki da shi ko in bada fatawa da shi inda ya inganta yace daliban sa fa yake gayawa yace in dai hadisi ya inganta ku kokari ku sanadin dan kun fi ni ido abin da ya shafi hadisi shi sa wayewa a cikin abin da ya shafi rayuwa ƴan uwa in dai mutun ya fi ka ido akan abu ya fi ka sani to ka mai da sanin zuwa gare shi zaka ci ribar rayuwa duk girman ka duk sanin ka wani ya fi ka sani abin da ya shafi wani abu idan abin ya taso je ka same shi ka tambaye shi wallahi zaka tara ilimi mai yawa a haka amma duk mutumin da yake ji da kan cewa shi ba zai tambaye wani abu ba duk abin da ya taso ya sani shi zai yi gaban kansa to yana da rikici kwarai da gaske a cikin rayuwarsa zai fada kurakurai da yawa wanda kuma zai cutar da kansa ko a rayuwa ko a addini amma duk abin da kake baka san shi ba kuma wajen wanda ya sani ko danka ne ka kuma ka tambaye shi daga lokacin da ya ga maka dan uwa ka wuce wannan jahilcin ka wuce nan ka sani kamar ka zama malami akan sa ba shikenan ba amma lokacin da kace ba ka tambaye shi saboda danka ne ko na kasa da kai ne ko dalibin ka ne kafi sani to shikenan kuma kaiwa kanka har abara kuma baka sani ba zaka je ka faɗi magana a gaban mutanen da suka sani su rinka kallon ka a matsayin wani papa lolo saboda ka faɗi abin da yake gashi nan kana tuce ilimi amma kuma ka faɗi abin da yake kuskure ne da sunan ilimi Allah madaukakin sarki ya datar da mu Imam Shafi'i yace kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an ahli an-naql bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti Imam Shafi'i yace dukkan wata mas'ala da ta inganta daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga malaman hadisi masu ciro hadisi bi khilafi ma qultu wacce take sabanin abinda ni na faɗa ce Imam Shafi'i yace fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti shikenan yace to wannan maganar ni ma na dawo daga rakiyarta ina rayi ko na mutu ina rayi ko na mutu wannan maganar ni ma ba ni ba ita na dawo daga rakiyarta in dai ta saba abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa idza ra'aytumuni aqulu qawlan Imam Shafi'i yace idan kuka ga ina faɗa wata magana wa qad sahha 'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo da ya saba maganar tawa fa'lamu Imam Shafi'i yace ku sani anna aqli qad dhahaba hankalina ya tafi hankalina ya gushi ma'ana wani hadisi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo ya tabbata na sani in faɗi kishi yasa ce to sai dai ina hukaci na ba ta an fahimta inji Imam Shafi'i kun ga ina mutanen da za a ce musu ga abinda annabi ya ce ai akwai abinda yazo a cikin mazhaban malikiya mun muna nan a malikiya yanzu akwai wanda suke naushin sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sakamakon makalkalewa malikiya sanannen da yawa abubuwa da yawa sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisi ne amma sai su ce ba za su yi ba saboda mai su malikiya suke bi saboda Allah wannan wani irin ra'ayi ne Allah ya shirya dinmu gaba daya abu na kusa da ƙarshe shine kullu ma qultu duk abin da na faɗa ji Imam Shafi'i fa kana anan nabi sallallahu alaihi wasallam خلاف قولي مما يصح sai kasance yazo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sabanin abinda na faɗa kuma ya inganta fa hadithun nabi awla fala tuqallidun hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi yafi cancanta ka dauka ka aiki da shi kuma ka bi Imam Shafi'i yace fala tuqallidini kada ka sake kamar kalkalewa zance na babu ruwana da kai ni ma hadisi dake bi magana ta karshe ta Imam Shafi'i kullu hadithin anin nabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wani hadisi da yazo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa huwa qauli wannan zance na ne ma wa in lam tasma'uhu minni ko da baku ji shi daga baki na ba to kai ka samu maka dare ka buya a bayan hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƴan uwa me yafi wannan dadi
babu abin da yafi wannan dadi a ce kana jingina kanka da hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi wallahi duk mutumin da ya jingina da hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi inda ingantacce ne har abada ba zai taɓa faduwa ba wallahi ba zai taɓa faduwa ba za a taɓa kai shi ƙasa ba kullun duk wanda zai jayayya da shi ko ya musu bishi wallahi sai dai wancan ya kasa shi kuma yana nan a tsaye haka ma abuta hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi suke kowa malamin fiqh malamin wani kowa zai zo da abin da ya zo da shi wani lokacin sai ka samu akwai gyara a cikin maganarsa wani lokacin sai ka samu akwai kuskure wani lokacin sai ka samu zalla sai ka samu zamewa amma ma abocin hadisi za ka shi kullu a tsaye yake kar saboda shi tsutsowa yake daga asalin inda shari'a ta samu asali Allah madaukakin sarki ya datar da mu ina gani ana zama dakata insha Allah ta'ala gobe za mu karkare akan mutum na ƙarshe shine Imam Ahmad dan Hanbal za mu dan bada tarihinsa a takaice mu faɗi maganganunsa kai tsaye kuma sai mu shiga kan littafin insha Allah ta'ala Allah ya datar da mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah ya fi mana akwai akwai dan sanarwa da nake fatan da dan wanda ta zan amfani da wannan damar na isa da ta jiya mun je makabarta domin bulle wani bawan Allah masu aikin makabartar sun dan yi kuka akan suna buƙatar ƙasa irin birji da ake ciko da ita saboda galibin kabarbura yanzu lokaci ne da damana kuma alhamdulillah an samu albarkar damana sosai kabarbura suna raftawa saboda ka sun danyi kuka da Allah a taimaka masu hali wanda yake da ikon kawo tifa ko na wuce ana bukata za a yi aiki da ita a makabartar na gani ma ya gudun wanda zan bayar kina alal kalla na sanar mai bi a samu ɗan uwan da za su yi wannan aiki abu ne da yake mai kyau ɗan uwa mu koyi irin waɗannan ayyuka duk abin da mutum ya yi irin wannan kansa yawa ba wani yawa ba wallahi abinda nake so galibi mu rinka koya kenan abubuwan da ya shafi addini duk abinda ka dauka kai ka taimaka abinda ya shafi addini daidai ku ne ko na gaba daya wallahi wannan abin ba wani kaiwa ba kanka kaiwa galibi abin da yasa ba ma iya taimako ina ji ne idan nayi wani taimako na taimaka masa amma ka rinka ji kanka ka taimaka wa mu saba da irin wannan galibi gaskiya al'umman mu ba mu saba da taimakon addini yadda ya kamata abinda ya shafi wani abin da maza ga mutum yasa kuɗi masu yawa amma da an taso magana addini sai ga mutum yana kokarin dauko naira 5 naira 10 ko naira 20 ya bayar babba kuɗin da ake bayarwa shine naira 50 ko naira 200 kaga an sata a cikin abin da ya shafi addini amma idan wani abu ne da bai sai ga mutum ya bada naira 20 naira 100 naira 200 kaza haka musamman abin da za a tallata mutum a ce mutum yayi amma abin da ya shafi addini gaskiya galibi muna da karancin jajircewa a kansa ya kamata a ce mu saba irin waɗannan abubuwa abin da nake so in kai mu zuwa gare shi ne galibi Allah madaukakin sarki yakan kallo wasu abubuwa a gefe wanda kai baka san da su ba Allah ya baka aljanna ya maka rahama saboda su wallahi kuwa sallaka da azuminka duk Allah madaukakin sarki ya ajiye su a gefe amma wani abu da kai irin wannan Allah madaukakin sarki ya ga ka kallo su ne ka fitar da su daga halin da suke ciki wannan abin Allah zai kalla ya baka aljanna kada ku manta mace ce wacce take karuwa mage ta shayar ga ta karuwa ta shayar da kare ta shayar Allah ya kallo wannan ya bata aljanna ina karuwancin nata ina sabawa Allah nata da Allah ya kawo da kai akan sa me ya kalla wannan kai abin da ce to shi sa a cikin ayyukan da muke baka san aikin da Allah madaukakin sarki zai kalla ya gafarta maka saboda shi abinda nake so shine kada ka ce ba ni da kuɗi ka saba da aikin alkhairi da abinda kake da shi ko mai kankantar sa idan ka samu yawan zaka yi yanzu wannan abinda muka faɗa misali alal kalla ko ku uku ne ku hada ku je ku so tifa ɗaya guda ɗaya ku kai ku biyar ku hada a haka sai mai abinda ba sai wani mai kuɗi ya zo kawo tifa 10 ko tifa 20 ba wallahi mu da kanmu idan muka ga dama duk abubuwan da wasu masu kuɗi suke zamu iya yi zamu gina makaranta zamu gina masallaci zamu komai duk abin da ake zamu iya yi da dan kadan din da muke da shi kawai dai zuciyar yin ce Allah madaukakin sarki bai ba mu ita yadda ya kamata ba wannan gidana makabarta kuma gidan kowa ne gidana ne gidan mu ne gaba daya muna jiran sa kamar yadda shi ma yana jiran mu yanzu ba mu je ba amma insha Allah ta'ala na san nan gaba za mu je saboda haka idan ka gyara shi ba gidanka ka gyara ba gidana ka gyara ba gidanka ka gyara gidanka da zaka je saboda haka ɗan uwa mai kokari wanda yake da hali a sai tifan nan akai ranka kokarin bibiya irin wannan abu da ake bukata musamman masu hali daga cikin mu a ringa kokari ana sai ana kaiwa Allah dukkan sarki ya mana albarka ya datar da mu kuma ya ba mu ikon yi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka